waɗanda suke ƙarƙashin ciyarwarsa su ne ‘ya’yansa ko matansa sai su sayar masa likafin. Yanda ake yin waɗannan ƙyallayen guda uku shi ne za a shimfiɗa su wani bisa wani, wani bisa wani guda uku gaba ɗaya. Idan aka shimfiɗa su sai a kawo mamacin a aza sama. In aka aza shi sama sannan sai a ɗauko wannan likawanin na farko wanda a sama, ma'ana dama, ɓangaren dama a maido shi hagu, na hagu a maido shi dama, sannan sauran su ma duka sai a yi musu haka. Ko sai a ɗaure wajen kai da wajen ƙaho da kuma sauran daban da in an sa shi a cikin kabari sai a san shi wannan ɗaurewar da aka yi. Da haka ana son a yi ma namiji likafani da ƙyallaye guda uku harare kuma na kaɗa. Amma in aka yi masa likafani aka yi masa riga aka yi masa ma'ana zani haka ɗan gabto, sannan aka yi masa abin nan ƙyallen da aka rike shi shi ma ya halitta. Amma a haɗa waɗannan ƙyallayen guda uku tare da riga da gabto, to hadisi ya yi nuni a kan sabanin haka. Sai a sa mishi riga, bayan an sa riga sai a sa gani a ɗan mai, sannan kuma a sa ƙyallaye guda uku a sa. Kun ga wannan ya saba ma wannan hadisi. Ko? Sannan mace ana son a yi mata likafani da tufafi guda biyar. Farare kuma na kaɗa shi ne a yi gabtan da za a ɗarba mata. Ko? Sannan da kuma khimar, bayan an sa riga an sa mata gabto an mata riga sai a mata khimar mayahi wanda za a sa, sannan ƙyallayen guda biyu kuma sai a lallube ta da su. Yana da diyan da za a yi dai bayewa a ga wani abu dai na sufa ciki. Ko? Shi ya sa hatta da wajen sa kabari an yi son makusancen mace ko mijinta ko babanta ko ‘ya’yanta su sa ta cikin kabari, maimakon wanda yake ba muharramin ta ba ya taɓa ta, hatta da gawarta ma. Ko ballantana musulunci yana kare mata, yana kare mutunci su, sai dai wasu daga cikin mata ba su san darajar su da mutunci su, sai mace ta rika sakin kanta ga ta kawai ta zama banza bazara. Ko? Sannan in yarinya ce mace ƙarama, aka ce na daga cikin abin da ake so shi ne a yi mata likafani riga da ƙyallaye guda biyu ba tare da mayahi ba. Sa mata riga a tsarma mata zanen ƙyallen guda kuma a lullube ta da shi, saboda tun da ƙarama ce a lokacin da ma tana rayuwa ba ma yake cewa khimar ba wajibi bane a kanta. Ko? Don haka abin da yake wajibi dai a taƙaice ƙarami ne ko babba ne wanda ya rasu, namiji ne ko mace, abin da yake wajibi a cikin waɗanda duka da muka zana shi ne a suturce jikin shi gaba ɗaya ko da ƙyalle guda ne, shi ne abin da yake wajibi. tsoron wa'ancan duka suna daga cikin musabbai abubuwan da ake so. Amma hadisi wanda yake mai lamba 447 kissar Abdullah bin Ubay bin Salul wanda yake shine shugaban munafukai babban munafukai a Madina. Ko? Abdullah ibn Abdul Muttalib wanda yake babba ne a Abbas kai. Abbas bin Abdul Muttalib babban Annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yazo da shi yaƙin Badar lokacin da aka zo da shi yana kamamme a matsayin shi na bawa lokacin kahiyar musulunta. Manzo sallallahu alaihi wasallama ya tufatar da shi daga tufansa, kuma shi babba ne mai faɗa a jini. Ko? Daka ibnu ɗansa Abdullahi dan wa kenan ne Abdullahi ne dan abin nan Ubay bin Ka'ab Abdullahi din dan ibnu Ubay shi yana daga cikin mutanen kirki na sahabbai da kuma mutum ne wanda yake mai ishtihari cikin abin da ya shahi al'amarin siyasa ta shari'a wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsara ya ba dan shi Abdullahi wannan rigan dan ya yi ma babansa da kawai, kuma ya yi masa sallah ya halarci wajen binne shi. Bayan wannan ne sai Allah ya saukar da aya wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi, kada ka tsara ma wani daga cikin munafukai sallah idan ya mutu har abada, kuma kar ka tsaya kan kabarin shi a binne shi tare. To da haka wannan aikin da manzo Allah ya bada rigar shi aka tufatar da shi, wannan an shahe wannan aiki ne da mi da wannan aya, Allah ya hane shi daga yau kai ƙara yin sallah wa munafiki ko ya tsaya akan kabarinsa bayan an binne shi ya yi masa addu'a. Sai wata an fahimta kenan, ka ga wannan abin da ya bashi ba wani amfaninsa zai yi ba. Ko? To shi ne suke cewa wannan hadisin ya saba ma abin da ya zo daga Abdullahi ibn Ubay, ya ce an sa shi a cikin kabarinsa sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da a fitar da shi, bayan an fitar da shi sai ya sa mai rigarsa. Wannan hadisin yana nan a cikin Bukhari, hadisi mai lamba 1285, haka a cikin Sahih Muslim hadisi mai lamba 2773. Ma'ana aka ce abinda ya sa ya yi wannan, da farko tana yiwuwa ya yi alkawalin zai ba da riga a sa masa, sai bai samu daman ba da ta ba, sai baya an binne shi yasa aka kuɗo shi ya sa mai riga. Abdullahi bin Ubay yana daga cikin zababbin sahabbai. Shin wannan jibantar da ya ma babansa wanda shi ne babban munafukai da kuma neman rigar Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya yi don ya yi masa ya ma babansa likkawa ne, wannan kenan yana nuni hani game da irin faɗa Allah ne ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu wa law kanu aba'ahum, ba za ka samu waɗanda suka yi imani da Allah da ranar lahira ba suna nuna ƙauna da so da jibinta ga waɗanda suke fada da suke kiyayya da Allah da manzansa koda ma'aifansu ne, yana wanga abin da ya saba ma wannan aya kenan, amsa shi ne wannan aikin da Abdullahi ya ma babansa. Wannan kamar karkatuwa ne zuwa ga ƙauna ta ɗabi'a. Baban mutum ko da ba mutunan kirki ba ne a ɗabi'ance dai mutum na son baban shi, tunda ba ya da wani irin shi ko. Da kuma halitta saboda kusancin shi gare shi. Wannan ba yana nuna kamar ya jibance shi ba ne. Kamar yadda Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun sai ya ce fala tuti'huma amma wa sahibuhuma fid dunya mala ma'rufa. Idan ma'aifanka suka yi ja'in ja da kai akan ka hada Allah da wani abinda baka da ilimi akan sa, anan kakkai musu da'a, amma haka yi zamantakewa ta kwarai da su da kyautatawa a rayuwar duniya ko. Don wai dan babanka ba mutunan kirki bane ko kuma ya zamanto misali ba musulmi bane ka ce a'a ba kai ba shi, a'a yana da haƙƙi akan ka a matsayin shi na ubanka ma'aifinka, ma'ana abinda bai shafi saba ma Allah. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna baƙin ciki da rasuwan babbansa Abu Talib akan kafirci saboda irin son da yake mishi, ya so a ce ya mutu yana musulmi. Amma hadisi mai lamba 448 yana nuni akan cewa ana son sa fararen tufafi musamman ma a lokacin da mutum yake raye, haka ana son yin likkawayiwa a yi mamamata likkafani dami kaɗa tufafin da aka yi da kaɗa fara ko wanda aka yi da kaɗa fararen tufafi. Sai manzo Allah ya nuna illa saboda cewa fararen tufafi su ne zaɓaɓɓen tufafin, sannan kuma rayuwa tana samun nutsuwa game da su cewa abinda mutum ya aikata shi ne alkhairi. Yana abinda mutum ke iya aikatawa shi ne alkhairi, kamar yadda hadisin ke nuni akan cewa makusanci wajibi ne a gare shi ya yi makusancinsa likkawali. Yanayin yi malikawai abin da mamaci likkawani farilla ne na kifaya, mana haƙƙi ne ga makusanta in wasu sun yi kyau sun ɗoke ma wasu. Amma hadisi mai lamba 449 a cikin shi akwai umarni game da kyautata likkawani, shi ne a zaɓi mafi kyawu sabo mai siffa ta ƙwarai fari. Kuma ya mana bayani yadda ake aza waɗannan ƙyallolin in an yi na likkawai, a aza ma'ana a aza wa mamaci su zamanto kuma kyakkyawa ne waɗanda suka dace da shari'a kamar yadda aka ambata. Wannan shi ne dangane da abin da shashi a ne likkawai. وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري. حديث عن جابر الله يقرأ ما سيبدأ يجي كان النبي صلى الله عليه وسلم Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya jima ubainar rajulaini yana hada mutum biyu min qatila Uhud daga waɗanda suka aka kashe a yakin Uhud na musulmi fi saubin wahid ma'ana a cikin tufa daya. To haka ne ko? Sannan ya ƙuli sai ya ce ayyuhum أكثر أخذا للقرآن ونين يهيس حتى شيء القرآن ويقدمه في الله بسيه ورقبا تدشي أشم قريا القبر ولم يغسلوا باء مسوانكا ولم يصلى عليهم كما باء مسوانكا رواه البخاري بخاري يرويتون حديث سبو دمي شهدين ينن ونن حديث النانون أمانا يا حرمت أبن متنبيو ko ko fiye da mutum biyu tare a cikin kabari daya ina ba ta amfa yin da ko ina ne nufi haka ne in ba larura ba haramun ne abin da mutum biyu ko sama da mutum biyu a cikin kabari ma'ana kabari daya saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana binne kowane mamaci a cikin kabarinsa kuma haka sahabbai suka ci gaba da wannan da waɗanda suka zo bayan su ba wanda ya jaye a cikin wannan ko larura ita ke sanya ayi haka jawazu dafnul lithnain fa akthar fi qabr abinna sannan kuma ya halitta ma'ana abinne mutum biyu ko sama ga mutum biyu a cikin kabari daya in akwai larura da za su sa haka amma in babu larura haram a haɗa mutum biyu cikin kabari daya amma in larura ta sa kenan wannan ya halitta aka ce daga cikin larurar ya zamanto matattun suna da yawa misali a ce matattu ne wajen mutum 200-300 kaga wannan an ce ai ma kowa kabarin shi akwai wahala ko kenan kaga wannan larura ce wadda ta za ta iya sa a haɗa mutum biyu ko uku a cikin kabari ɗaya saboda matattun sun yawa kuma akwai wahala ya zamanto kowa sai an masa kabarinsa da haka in aka samu larura yanayi wannan ya halitta saboda aka ce larurori suna iya halitta abubuwan da ana aka hana saboda Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum ku tsora Allah gwagwaran ikon da haka da an samu saboda an samu larura a cikin waɗanda aka kashe a yakin uku saboda yawan su wajen mutum 70 ne su kasa kuma ga ƙasa na da ƙarfi ginin kabarin ma wahala ne ko sannan ga sahabbai kuma sun yi rauni bayan wannan yaki wasu na da rauni wasu na da abin da aka ce kowa ta mashi kabari kaga an ba su aiki da haka idan aka samu larura wadda take halitta binne jama'a cikin kabari daya ko ko sai a dubi waye su hadda cikin su ko sai a gabatar da shi gaba ya zaman zo shine gaba su soran na bayan sa kaga mahaddaci alqur'ani hatta da gawar su ma tana da daraja shi ake gabatar da ga cikin komai ada su a gabatar da mahaddaci alqur'ani shi yasa na fa ma ku hadda shi alqur'ani yau aka hadda gobe ka kenan wannan hadisin na nuna cewa ilimin alqur'ani yana daga matsayin mutum yana daukaka martabar mutum idan mutum ya nihi Allah da wannan ilimin sa da kuma neman lahira ba dan koma ba ba dan nuna ma mutane sannan wannan hadisin na nuna mana wanda ya mutu a wajen yaki ba a yi masa wanka saboda jinin nan nasa yana nan tare da shi dan haka kenan ba za a tahi ba za a busar da wata alama ta wannan jihadi da shahada ba tare da shi domin wannan abu ne wanda zai alfahari da shi ranar kiyama a gaban mutane ko idan ya zo ranar tashin kiyama wannan raunin da aka yi masa wajen yaki gashi nan yana zub da jini jinin kuma yana da kamshi irin kam fiye da kamshi abin da mai ake cewa misk jini na zuba launin shi na jini ne amma kamshi kuma na misk sannan ba a yi masa sallah saboda sallah ana yi ma mutum ne saboda neman ceto gare shi domin kankare masa zunubansa ko to shi wanda ya shahada da yaje an kankare masa zunubansa an tsarkake shi da haka shi ya wadatu game da masa sallah da min da falalar ubangiji Allah subhanahu wataala da kuma baiwar Allah madaukakinsa ya zo a cikin sahihul bukhari hadisin jabir annabi sallallahu alaihi wasallama amara bi fi shuhada ya yi umarni game da waɗanda suka yi shahada a yaƙin Uhud bi dafanihim bi dima'ihim abin ne su da jinanansu walam yughassalu walam yusalla alaihim ba a yi musu wanka ba sannan kuma ba a yi ni ba ba a yi musu sallah ba Imam Shafi'i ya ce wataƙila hikima a nan shi ne abin da ya sa aka bar yi musu wanka da sallah don su haɗu da ubangijinsu da raunukansu da aka yi musu kuma sun wadatu da girmama wadda Allah ya yi musu game da sallar da za a yi musu. To sai malamai suka yi sabari wanda aka kashe wa dan zalunci ba shahada ba ce ba ma'ana ba wajen yaƙi aka kashe shi amma aka zalunci shi aka kashe shi. Wani ya tarbe shi musu hanya ya kashe ko kuma abin da ya kama da wannan abin da ya shahara cewa wanda kamar yadda Imam Ahmad ya kai akai cewa wanda aka kashe da zalunci ba a yi masa wanka ba za a yi masa sallah ba so ya zo a cikin sharhul itina cewa wanda aka kashe dan zalunci ba a yaƙi ba aka ce ana haɗa shi da waɗanda aka kashe wajen yaƙi kenan shi ma ya yi ya shahada da haka ba za a yi masa wanka ba za a yi masa sallah ko ana haɗa shi da waɗanda aka yi ma'ana aka suka yi shahada kenan ba za a yi masa wanka ba za a yi masa sallah ba saboda abinda ya zo a cikin Abu Dawud hadisi mai lamba 4772 da kuma ya Tirmidhi hadisi mai lamba 1421 hadisin Sa'id ibn Zaid yake cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul naji manzo Allah yana cewa man kutila duna damihi fa huwa shahid wanda aka kashe shi dan ya kare jinin shi wani yazo zai kashe shi sai ya ta kokarin ya kare kanshi har ya samu ya ci nasara akan shi ya kashe shi sai na kaga an kashe shi wajen kare ne jinin shi shi ma ya shahada wa man kutila duna ahlihi fa huwa shahid haka wanda aka kashe shi wajen kare iyalinsa wani yazo zai ci mutuncin iyalinsa ya ta kokarin ya kare ba za a ci zarafin iyalinsa ba har aka kashe shi shi ma ya yi zuwa Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya yi shahada wa man kutila duna malihi fa huwa shahid haka wanda aka kashe shi wajen kare dukiyarsa mutum ya zo da sanda ko da takobi kai ma ka ɗauki sanda ka ɗauki takobi ya ce ka bashi ka ce ban ba da in dai sanda gare shi kana da sanda bai kamata ka bashi yana da yuka kana da yuka bai kamata ka bashi sai dai ma'ana in ya sha ƙarfin ka wani wannan ya kashe kai a mashi amma kana da sanda yana da bindiga ba shi saboda makamin shi ya ina ka wanda aka kashe shi wajen kare dukiyarsa ko wa shahidin shi ma ya yi shahada saboda ni an kashe su ba da haƙƙi ba don haka suka yi kama da waɗanda aka kashe a wajen yaƙin kafiru ya zo a wata ruwaya ta Imam Ahmad yake cewa a wata ruwaya ta shi aka ce yace ana iya masa sallah ana iya masa wanka a yi masa sallah wannan kuma shine mazhabi na Imam Malik da Shafi'i sun ta akan cewa wanda aka kashe wanda ba shahidi ba da zalunci ma'ana ana iya a yi masa wanka a yi masa sallah saboda aka ce matsayin shi bai kai matsayin wanda aka shi a wajen yaki, saboda matsayin wanda yake mai jihadi a cikin hanyar Allah shi ya ba da kanshi ne, ko ya jinto da rayuwarsa ne a kashe ta don karmar Allah ta ɗaukaka, baya zama ɗaya da wanda ba haka. Walaka sabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata, kakkai amman wa'anda aka kashe a cikin yaƙi ma'ana sun yi mutuwar banza, bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun, rayayyun sun yi mutuwar banza ba a wajen ubangijinsu ana arzuta su, farihina bima atahum Allahu min fadli, sannan suna farin ciki da abin da Allah ya ba su na falalarsu. Da haka aka ce hada wasunsu da su a cikin hukunce-hukunce, wannan abu ne wanda baya da fuska. Kenan hadisi suka ce hadisin da ya nuni akan hada su da abin nan ba yana nuni akan haka ba. Da haka malamai sun halitta binnewa a cikin kabari ɗaya bayan mamacin da aka binne na farko, ma'ana ya zama turbaya, turba laifi ana iya zauwa kuma a kabarin shi shi ma a yi abin na wani wannan ke. Wannan shi ne na takaice maganganun da malamai suka yi na ganin yadda mata madakata. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.